gudunmawar da magidanta za su bayar wajen kawar da damuwa ga iyalansu. Wannan abu ne wanda yake mai mahimmancin gaske, kasancewar yanzu ga akwai mata da yawa waɗanda suke cikin damuwa, waɗanda suke cikin yanayi mara daɗi, wata mata ji kamar ta kashe kanta. Wanda ya kamata ya jagoranci wannan zama kamar yadda yake rubuta a cikin timetable shine Professor Muhammad Bala Babaji. To amma Allah ya kaddara ya taho daga Katsina kuma bai samu karasuwa ba, saboda haka insha Allah ta'ala a madadinsa Dr. Abdulkarim Suleiman shine zai jagoranci wannan zama insha Allah ta'ala. Mala Abdulkarim, bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abinda nike bin kai tsaye ya kamata a kira kuma shine mai gabatar da takarda din, shine Dr. Sa'id Musa Abubakar akan makalla. Bismillah. To mintocin da aka ba malam ya gabatar da takardarsa, minti 55 kenan. To minti 55 muna fata malam zai gabatar da makala tsakanin wannan lokaci din, kuma kamar yadda shi shugaban wannan shiri Dr. Zalewa ya nuna cewa za a gabatar da takardani akan gudunmuwar magidanta wajen kawar da damuwa ga iyalansu. Na ji daɗin wannan takarda. Saboda kila za ta tabo abin da wani shiri suka yi in makama mai gabatar da takarda matashiya a Arewa 24 mata a yau. A watan da ya wuce suka ɗauki dogon wa'innan kwanaki na wata ɗin suna magana akan damuwar ƴa mace, suka dinga tattaunawa akan al'amuranta, amma a mahanga irin tasu. A yanzu za mu ji mai musulunci ya tanada kuma yaya al'amarin yake a mahangar musulunci, yadda ya kamata magidanci ya ba da gudunmuwa wajen kawar da damuwa na iyali gaba daya. Muna fata mahalicin kowa ya taimaka masa, mu ma ya taimaka mana shi wajen gabatar da takardar tasa, mu kuma wajen sauraro da fahimtarsa. Muna fata Allah ya muna agaji. Akarmu kalla, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باين غوتياغا الله دا يبوغا فييا النباوة دا منزني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ina mika gaisuwa ga shugaban zama dan uwa Dr. Abdulkarim Suleiman da kuma shugaba jagoran usra project na wannan cibiya mai albarka, cibiyar nazarin shari'ar musulunci da ke jami'ar Ahmadu Bello a garin Zaria, wato Dr. Jamil Yusuf Zarewa. Hakanan ina mika gaisuwa ga dan uwa Malam Muhammad Salih da sauran yan uwa abokan aiki da kuma yan uwa mahalarta wannan taro mai albarka, wakilai na kafafen watsa labarai Albani TV da irin su Al-Haq Media da irin su Majlis Ulumul Qur'an da sauransu, dukkan mu Allah ya kara mana albarka. Allah kuma ya bamu ikon fahimta da aiki da abinda muke karantawa. A jiki ya danyi taushi kuma la'asar tayi, an dauki kasidu kamar guda biyu bayan yin rijista da fara wannan taro mai albarka a wannan rana. Saboda haka kasidar tawa yar gajera ce cikin yardar Allah, zan yi kokarin lakasata domin jama'a su samu su isa ya zuwa masaukansu a cikin lokaci, dan shiri kuma na haduwa gobe in Allah ya kai mu. Da farko kasidar ta kakkasu ya zuwa kashi, wato kamar haka: akwai gabatarwa, akwai ma'anar damuwa, abubuwan da ke haifar da damuwa a zamantakewar aure, akwai gudunmawa da magidanta ya kamata su bada domin kawar da damuwa ko rage ta daga iyalansu, sannan kammalawa. A babin gabatarwa, ina son in isar da sako mai muhimmanci cewa magidanta suna da gudunmawa mai matukar girma da tasiri wajen ragewa ko kuma kawar da damuwa daga wajen iyalansu, domin su ne shugabanni na gida, su ne waɗanda Allah ya danka ma amanar kula da iyalai, ya kuma ba su daraja ta koda ransu suka rasa wajen kare mutunci da darajar iyalansu sun samu shahada. Mutum ne ya tsare mutuncin iyalansa, a wajen kare mutuncinsu da kawar musu da damuwa sai aka kashe shi, ya zanto shahidi. Don haka magidanta su suke da wannan wato daraja da matsayi da amana da Allah madaukakin sarki ya danka a hannunsu. Shi yasa za mu ga a cikin hudubar manzo sallallahu alaihi wasallam ta bankwana ya yi tsokaci na jan hankalin mazaji ko kuma magidanta akan al'amari na iyali: fattakun lahafin nisa, ku ji tsoron Allah a al'amarin mata. Ya ci gaba da cewa istausu bin nisa'i khaira, ku yi kokarin karbar wasiya ta alkhairi da kuma shiri na yin abun alkhairi a koyaushe a kowane hali ga yan uwa mata. Fa innahunna awanun lakum, domin su mata kamar wasu ribatattun bayi ne a hannunku. Kun je gidansu, kun nemi yardar uwaye, kun kuma nemi yardar su, sannan an yadda an daura muku aure, an raba ta da mahaifa, an raba ta da garinsu, an raba ta da yan uwa, an kawo ta wani wuri inda take bako a matsayin suruka. Miji ne gatanta, bayan Allah shine gatan kowa, Allah ka zama gatanmu. Wanda ya dauko ta bisa ga wannan amana ya sani matan nan a hannunsa kamar ribatatta ce, don haka ya ji tsoron Allah akan al'amarinta. Rayuwar duniya cike take da damuwa, daga farkonta har ƙarshe jarabawa ce. Allah ka ba mu ikon cin jarabawa. Al-Qur'ani ya nuna mana tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum. Allah shine ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jaraba ku. Kafin mu zo duniya dukkan mu matattu ne, bayan mun zo mun samu rayuwa kuma lokaci zai yi da zamu koma ma Allah. Allah ya sa mu cika da imani. Dan tsakanin nan jarabawa ce. Jarabawan nan kuma sashe mai girma daga ciki duk damuwa ne. Damuwan nan tana yawaita musamman mun doshi tashin alkiyama. Ka ce dan lokaci kadan ya rage, kafin mai busa kaho ya busa a tashi yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Kuma dama an karantar da mu cewa duniya kullum gwamma jiya da yau, gwamma yau da gobe, ƙara gobe da jibi, har duniya ta kai ƙarshe a shararan mutane ne kawai suke rayuwa. Saboda haka damuwa ta yi yawa, da damuwa ta jarabawa da Allah ya saukar, da damuwa wadda shugabanni na zalunci suka kirkiro, da damuwa wanda mutane suka kakaba ma kansu damuwa ga baki daya gabas da yamma kudu da arewa cikin damuwa muke mata yan uwa suna da doriya akan haka damuwa domin raunin su damuwar da namiji zai iya shanyewa yayi barci mace ba za ta iya barci ba saboda rauni na halitta da kuma rashin karfin zuciya saboda haka musulunci ya hararo wannan tun asali musulunci ya shiga gaba wajen kwatar mu mata haƙƙin su da ƴancin su tarihin musulunci cike yake da wannan kafin zuwan musulunci a lokacin jahiliya ba a dauki mace a matsayin mutum ba ba a bata gado ba a bata matsayin da Allah ya bata duk wannan dai musulunci da yazo duk ya kawar da irin waɗannan abubuwa aka maida mace ta zama shakikiya ta namiji tafiya bai daya ibada bai daya dukkan mu Allah muke bautata ma amma tunda Allah ya halicce mu da halitta mai bambanci sai yayi umurni da akula da mace a matakai na rayuwa mace a matakin farko tana karkashin uba a matsayin ta na iya hadisai da dama sun nuna manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk wanda Allah ya baiwa baiwa na ƴaƴa mata biyu ko kuma uku ya kyautata tarbiyar su har ya masa aure Allah zai bashi aljanna a dalilin haka babu hadisin da ya nuna za a ba mutum haka a wajen ƴaƴa maza domin a nuna ƴaƴa mata ko kuma mata su suke da mafi cancantar a kula da su a tsare su a kuma kawar musu da damuwa idan mace ta fita daga gidan mahaifinta a matsayin ƴa an bada ita ne dan aure za ta je ta zauna a karkashin miji miji kuma aka wajabta masa ya kula da ita ya ciyar da ita ya shayar da ita ya mata sutura ya bata wurin zama idan aka kashe shi wajen tsare mata mutunci yayi shahada man qutila duna ahlihi fa huwa shahid bayan haka tafiya na tafiya ko dai aure ya rabu ba fa haka ake fata ba mace ta koma bazawara a wannan lokacin ko dai ya zama tana da ƴaƴa ta riga ta haihu kula da ita da kawo mata da damuwa sai ya koma a hannun ƴaƴanta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana haƙƙin kula da uwa har sau uku kafin a ce uba ummuka 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 ya nuna haka in kuma bata haihu ba tana a matsayin bazawara hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa as-sa'i 'ala al-armala wanda yake kokarin kula da bazawara da kyautata mata da yaye mata damuwa kamar wanda yake jihadi ne dan dauka kalmar Allah ko kuma wanda yake azumi da rana yake kiyamul laili da dare al-umma suna da wajibci na kula da mata a kowane mataki wannan yana nuna mana tanadin da musulunci yayi domin kawar da damuwa ko kuma rage ta daga mata wannan takarda ta yi la'akari da cewa damuwar da ke wannan zamani ba za a iya iyakance ta ba amma kuma yana da kyau mu gane wai meye damuwa idan aka ce damuwa malamai suna nuna wani yanayi ne na kunci da bacin rai da rashin walwala da mutum kan samu kansa ya wayi gari cikin damuwa ya wayi gari cikin kunci ya wayi gari cikin rashin walwala wani lokaci ya san dalili wani lokaci ma bai san dalili ba safiya za ta waye kana da lafiya kana da ƴan canji a aljihunka babu wata jarabawa da ta saukan maka amma kawai sai ka ji kana cikin kunci irin abinda Bature yake cewa I'm not in good mood mana bana cikin yanayi mai dadi wanda bai kamata a same shi ya dawwama ba ko kuma ya dau lokaci ga dan uwa wanda yake bin addinin musulunci domin muna da hanyoyi na yayewar kunci da damuwa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu damuwa tana da dalili kamar yadda na faɗi wani lokaci kuma ba ta da dalili shi yasa malaman ilimin halayyar dan adam take da gudunmawa mai girma wajen bincike da gano wai me ke damun wane, wane yana ta ramewa, wane yana ta yin baki. An gwada kuma lafiyar salau psychologically, akwai abin da ke cikinsa wanda ya dame shi. Sai an gwada ko sai an yi bincike akan gane. Wani lokaci bincike idan an yi shi baki baya iya faɗi, sai dai na'urori ko kuma tajriba experience ya faɗi cewa ga abin da ke damuwa ne. Musamman ɗan uwa mata sukan iya shekaru da dama da damuwa ba su iya faɗi ma kowa. Yana ta damuwa, yana ta zukarsu har sai lokacin da Allah ya yaye. An taɓa hira da wata mace daga jihar Niger shekarar ta 37 a gidan aure, amma bata samu warakar damuwarta ba sai da mijinta da suka shekarar 37 ya rasu. Ta samu wanda za ta auren, ta fito gidan rediyo tana cewa ta gode ma Allah, alhamdulillahi alladhi azhaba anni alhazana inna rabbana laghafurun shakur. Saboda biyayya ga uwaye, saboda rashin musu, saboda ba yadda ta iya, ta shekara 37 a cikin kunci da damuwa ta haifi ƴaƴa waɗanda sun shekara kusan 30 a kunci da damuwa. Amma damuwar bata yaye ba sai da mijinta na farko ya rasu, wanda ta so ta auren ya zo ya aure ta. Ta fito gidan rediyo aka yi interview da ita, ta ce al'umma duniya su taya ta murna, yau damuwa ta ƙare. Kaga ashe wani lokacin ba za a yi a faɗi ba, ba zai yiwu a jayayya da uwaye ba ko kuma magabata, amma kuma ana cikin damuwa an dawwama akan haka. Allah ka yaye mana damuwa. Damuwa takan iya jefa mutum cikin rashin lafiya, takan iya jefa mutum cikin zautuwa ko kuma taɓin hankali ko kuma bugun zuciya. Sai dai a wayi gari ya bar duniya, Allah ka sa mu cika da imani. Ko kuma ya zanto damuwa ta sa mutum yana sabbatu, yana maganganu waɗanda suke kauce hanya. Wani lokaci damuwa takan raba mutum da imani, Allah ka tsare mana imaninmu. Ya zama ma mutum ya furta maganar da ta fitar da shi daga da'ira ta addinin musulunci. Yan uwa masu girma, kamar yadda kasidu suka gabata da bayanin cewa aure asalinsa an gina sa ne domin a samar da zaman lafiya, kwanciyar hankali, natsuwa, ɗebekewa, soyayya, cikar miji ko kuma cikar mata. Aljanna duk da ni'imarta, duk da abin da aka tanada a ciki, fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Amma annabi Adam bai samu cikar ni'ima ba sai da aka kirkiran masa, aka halitta masa da mata suka zauna a tare a cikin gidan aljanna. To ashe duk wanda ya aure kamata yayi yayi kiba, kamata yayi haske, kamata yayi an ce ango yayi murmushi, an ce ango yace an dai gogu, an yi aure a cikin bashi, ba a gama biyan bashi ba ga mata da ciki, an ce wani dan express tun da zu malam mai shago yana ta magana yan acaba. Allah ya sauke, Allah ya taimaka, sana'a ce mai kyau. Amma dai wannan dai ya faru ne ga dan acaba, ba ina biyan wancan bane. Yayi aure da hada da hada da hada, an san yadda acaba take da wahala, da bashi nan bai gama biya ba, suna zaune ana karin sabe shi da amaryarsa. Sai ta yunkura ta yi waje irin aman nan, ya ce wallahi ƙarya kike, ban gama biyan bashin ba. To kaga ƙarya take yi, saboda ya ga damuwar da yake ciki ta bashi, ga kuma wata hidimar ana son a ƙirƙiro masa. To amma a duka dai ya kamata damuwa ko dai ta rage ko kuma a kawar da ita a gidajen aure. Ba mutum ya zama yana jin wahala a gidansa ba. Yarna da damuwan nan akwai ta a kowane gefe, gefen mazaje da gefen mata. Amma tun ɗazu ana taima mata bulala, kuma waɗanda suka yi ma hadda Dr. marbiya ma shi da tazo mata ta yi taima to saboda cibiyar nan mai adalci ce ni kuma zan yi ma mazan zan yi ma kanmu maganar gaskiya da yawa akwai damuwar da Allah kan jarabe mu da mata mutum Allah ya bashi mata mai fitina ya gama sallar isha'i zai shiga gida sai ya tsaya bakin gida da ayatul kursi da falaki da nas da idza jaa dalila fi ta quraishi duka dai dan Allah ya tsare shi daga abin da kila zai iya hadu to amma namiji na da zabi zabin shine da ya furta kalma daya ta kare da ya ce bai auren ya saki ai magana ta kare amma mace zabin ta yana da wahala koda ba ta son auren za a ce aje kotu aje ai hulhi ana cutatar da ita amma ba evidence ba dalilin da za ta gabatar a gaban kotu sai ta wahala to saboda haka kasidar ta fi karkata wajen la'akari ga irin damuwar da ke shafuwar ƴan uwa mata da kuma gudunmuwar da ya kamata mazaje su bada wajen kawar da wannan damuwa na farko abu na gaba abubuwan da ke haifar da damuwa a zamantakewar aure abubuwa ne waɗanda suke da yawa za mu iya dai hararo wasu da takaitawa a cikin abubuwan da aka ambata na farko talauci Allah ka raba mu da talauci ci talauci wata kalma ce wadda fadin ta ma bai da dadi jin ta bai da dadi to fadawa kuma cikin ta shi yafi komai rashin dadi talauci ba abin da baya sawa talauci shi yasa yanzu kashi 90 cikin 100 na ƙara da ke kotu duk magana ne na raba aure magana ne na kasa bada abin da ya kamata na haƙƙin aure kowa ya san halin da ake ciki musamman a yanzu wata rana na je bakin kasuwa sai na zauna kusan wani mutum da nikan aika a yi min a sayo min kaya yana awo yana irin awon sai da wake da gari kaza garin masara waye ga sunan dai wallahi na ga wani dattijo ya zo zai sai kwata kwatan tiya na garin masara aka ce mishi ai ya wuce kudin shi yace da Allah to a taimaka shi bai san abin ya tashi ba wallahi ruwa na can an dora ya fito dan ya samu abin da zai kai a dan kwata fa kwatan garin masara dan da ke bana san in faɗi abin da nayi Allah ya karba amma da nake tambayar sa to wai garin masaran nan sauran abubuwan haɗi ba yace a in dai ya kai to kuma kila in akwai dan abin da za a ko dan yaji ko wani abu a hada ba maganar wai kayan miya kubewa cefa ne menene duk babu to kaga a irin wannan wuri talaucin nan da ya shiga babu ta yi wa mutane yawa hakuri ya kuma yi karanci su mata suna cikin kunci mazan sun fito ba su samu ba mabarata sun yawa akwai mabarata irin wanda malamin Hafsa ta yi magana dazu wanda aka yi masa rijista a matsayin almajirai akwai kuma mutane waɗanda magidanta ne suna nan a bakin hanya akwai wanda mutuwar zuciya ta same su akwai ƴaƴa kuma waɗanda da uwansu da ubansu a gari amma uba ya fita nema uwa ita ma ta dau hijabi don ba a san yadda za a yi ba ƴaƴan kuma su sun fito don neman ya za a yi a dai kai a bakin salati to wannan damuwa tana a kowane gefe a fagen talauci ba na jin zan kawaita bayani a wannan wurin dukkan mu mun san halin da muke ciki Allah ka yaye mana wani abu da yake da kama da talauci na gaba shine abun tausayi mutumin da yake da hali zai samu karayar arziki yana daga cikin wanda aka ce a tausaya ma malamai sun yi bayani a dazu ƴan uwa mata suna da karancin hakurin rashi ko da da akwai ana cikin walwala amma kuma sai kaddara ta fada ma miji ya fada cikin talauci to a wannan lokacin kunci na rayuwa idan ya shigo damuwa tana yawaita kuma in aka samu damuwa ta yawaita biyayya kuma tana karanci domin miji yana samun biyayya ne idan ya sauke haƙƙin da Allah ya dora masa a wajen iyalansa. Rashin aikin yi shi ma wani dalili ne mai samar da damuwa. Mutum ya zauna haka kawai baya komi, Turawa suna cewa an idle mind is the devil's workshop. Inda wato zuciyarka ba ka da abin yi, safiya ta waye har ta fadi, ba ka komi, to hakika damuwa kuma za ta zo ta zauna maka a cikin zuciya. Don haka mu nemi abin yi. Bai kamata musulmi ya zama baya da abin yi ba. Mata ce a gidan aure, ko kuma ya a gidan uba, ko kuma dukkanmu a cikin mu'amalolinmu. Rashin makusanci ko dan uwa ko masoyi dalili ne na damuwa. Dukkanmu muna rayuwa a wannan duniya, ya zuwa lokacin da Allah ya ɗebar mana. In lokaci ya yi, kowa tafiya zai yi. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu, mu kuma Allah ya sa mu cika da imani. Duk lokacin da ka rasa masoyinka, damuwa za ta faɗo maka. Na rubuta takarda, wannan takarda ɗin uwa a cikin damuwa, shi yasa ban iya ma na yi ta cikakka ba, sai dai na yi ta a tsari na synopsis. A kusan shekara uku da suka wuce na yi rashin mahaifi, shekara 108 a duniya. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kan magabatanmu. Sannan a shekaran jiya na rasa, sai in ce wadda ta rike ni, tare suka tashi, tare muka gansu da mahaifiyata, ita ce uwar gida mahaifiyata, ita ce ta biyu. Mun zo Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya sa mun buɗe ido mun gansu, suna rayuwa irin wato rayuwa ta kyautata ma mahaifinmu har Allah ya karɓe shi. Kuma wani hikima da su magabatan suke yi, za a haife ka a nan ɗakin, sai a ɗauke ka, sai a ba da kai a nan. Saboda haka ba kamar san cewa wannan ba ita ta haife, wannan ba ita ta haife ka ba. Saboda haka dukansu mahaifa ne. Tare su tana sa mana albarka, muna gode ma Allah da Allah ya sa muka rabu a lafiya. Wannan alama ce ko kuma dalili ne na damuwa. Duk lokacin da abu ya same ka irin wannan, zaka samu damuwa. Sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, duk sanda muka samu irin wannan rashi, to mu tuna babban rashin da al'ummar musulmi suka yi a duniya, shine rasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ka tuna shi, sai damuwar ta zama ba damuwa ba. Domin inda duniya za ta dawwama wani, lakana rasulullahi hayyan wa baqiya. Daga cikin dalilai na damuwa akwai dogon guri, wanda mafi yawan mu abin da ke kawo mana kenan. Dazu dan uwa da yayi maganar ka tuna ko kai niyya zaka zama dan gwate, amma ka fara da naira 20, to shi yana zaburar da kai ne domin ka nema. Kuma in zaka roƙa wajen Allah, ka roƙa da babban masaki. Amma ba kuma ka zauna kana ta damuwar baka zama dan gwatan ba, domin dan gwate da ka gani shi ma bai san zai kai haka ba lokacin da bai kai ba. Illa dai kowa arzikinsa, fabtagu inda Allahin rizka. Wannan yake tuna min wata rana, wani ya murya musulunta a masallacinmu. Bayan ya musulunta ya karɓi kalmar shahada, aka tambaye shi me sunansa, ya faɗi sunan in ya muranci. Me kake so ka zaka canza suna a tsari na musulunci? Ya ce to a faɗa mai sunayen. Aka ce masa akwai irin su Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abubakar, Umar, Usman, Ali, sahabban manzo. Ana ta faɗi yana cewa a'a. A ta faɗi yana cewa a'a, shi bai ji ba. To kana da sunan da kake so? Ya ce eh. Wani suna za a sa maka? Ya ce Dangote. Shi dama ya shiga ne don Dangote musulmi ne, a sa mashi suna Dangote? To kaga ba wai don an sa maka Dangoten ba ne za ka zama Dangote. Amma ka nemi arziki a wajen Allah, fara da naira 20 ɗin. A ci ribar naira 10 kamar yadda ya faɗi. Amma inda duk Allah ya
maimakon su ce mara ba alhamdulillah ta gadawa, ita kuma ta yana tabbaba mata da damuwa, domin ta yi kokarin yin abun bare amma an gwada shi. Akwai rashin yabo da godiya. Mazaje kullum ai musu kici, su ci abinci amma ba na gode. Kullum ai musu fadiya amma ba ki yi kyau. Kullum ai musu hidima amma ko abubuwa ba sai. Wannan yana sababar damuwa da kwamata. Akwai yawan faɗa, akwai zage-zage da rashin kawai ba komai ba ne ka gani a gidanka, sai ka yi magana. sun ka zama kullum ko da ya gani sai ka magana to ka zama fitinan ne kuma za ka samu kwanciyar hankali a gidan ka ba akwai abin da za ka gani ka kauda ido akwai abin da za ka bari sai ka tara sannan ka zauna ka yi bayani a kan ka jahilci babban ciwo ne Allah ya mana magani Allah ya ba mu ikon samun ilimi domin jahilci babban dalili ne wanda ke babbar da damuwa akwai kaurace ma zikiri da karatun alqur'ani duk wanda baya karatun alqur'ani to zuciyarsa ko gidan damuwa ne qur'ani ya nuna mana wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka rayuwa mai kunci rashin zikiri yana haifar da kunci da damuwa kuma wannan hikima yana cewa idan kun tafi hamin wa zammin wa karbatin fakara kitaban lahi tanjini na dhan kana cikin damuwa da bakin ciki da alhini dauk alqur'ani ya alwala ka koyi shi da ya ka ajiyu ka samu alkhairi zauna karanta alqur'ani ba kai ba damuwa kai magana kai tsaye da Allah ba wani tsakani ba tare da damuwa ce ta yan guba karanta suratul yusufa kaji yadda ya sha gobar maya a rayuwarsa da kuma abin da Allah ya bashi a ƙarshe daruwa damuwa ce ta rashin haihuwa karanta suratul maryam labarin su annabi zakariya karanta suratul ali imran kaga yadda bayin Allah suka dade Allah ne ya zabe su ya aiko su kuma ya jarabe su bai ba su haihuwa ba kai ko a ango ku ba wanda ya zabe ka a gidan ku ba wanda ya aike ka sannan ku kuma san ibadar ka da kake Allah ka baba jarwa da Allah ya maka kai sai ka bi kauya daga nan kuma sai Allah ubangiji ya sama maka mafita yana daga cikin dalili na damuwa rashin tausayi dake cikin mayawaita daga cikin mazaje maza da dama ba su da tausayi rashin tausayi wajen mu'amala akwai mazajen da rashin tausayi da ya kai abinci wannan sai an auna da gungani na madara ya yi tsaye za a yi kosai a auna gungani uku a auna a gaban shi akwai mutumin da na san a dalilin magi magi wannan magi dunkulin magi ya saki matarsa wata sun yi shekara kusan 27 a tare mutum ne mai tsanani mai rashin tausayi ba yalwata ma iyali in an siyo magi zai sa a kwanci ya sa fadilan ya rufe zai je sallar la'asar matar ta zo ka manta ba ka ba mu magi ba ya tsaya yana sauri-sauri ya ɗebo ya kirga to ina girma ya kirga ƙwarorin da za a sa a niyyar gidan shi ya maida cikin akwatin sauri ne sai masakaci sai manta bai rufe akwatin ba ita kuma sai ta ce a to ai ga dama za ta sai ta ɗan je ta ɗan ƙaro wai ba don ta sai ya bako da kyauta don ta sa a niyyar don ta yi niyyar ta yi zaki ya sha ƴaƴansa da ita su sha yana dawowa sai ya ga akwatin a rufe akwatin a buɗe sai hankalin shi ya tashi yana duba magin sai ya kirka sai ya gane an yi wannan irin rashin mummunan wato ya san ko nawa ne ya bari ya san ko nawa ne ya ɗiba abin a lissafce yake ya taso mata da fada me ya sa kike magin nan to ku zuciya wani lokaci rai ya baki ita ma abin ya ishe ta ta ce ka dan na ɗiba na sa ba na ƙara ba ba ya ciki ƙara to bala'i na sama da ƙasa ya ta sauke mata ya yi ta sauke ba ƙarshe dai ya ce ta ce ƙarfin auren ne ba ka yi ni fa na gaji ya kuma buɗe baki ya ce ya sake ta ce to ai bai isa ba ni takarda kuma in ka shiga ka sake ni mana gaba ɗaya ya ɗauko takarda ya sake da duk uku ya yi kamata tana zuwa gida ɗan uwanta suka ɗau takardar suka je kotu domin kotu ta shaida domin inda an suka ba su je kotu ba za a dawo wajen su da su da rewa aikatawa a ce sarki uku cikin ɗaya yawwa to ana zuwa kotu malikiya ce ke aiki saboda haka da ya dawo bayan ya yi najama aka ce ba halin koma aka yi ƙarshe dai cikin yardar Allah in ta kai labarin auren bai yiwuwa a koma ba sai cika idda ta samu wani ta aura Allah sai ya ba ta tsari sakayyar Allah ta samu wani mutum wanda idan duk inda ya fita ya dawo da dan wani abu alheri kace wai ashe haka ake aure bayan an kwana biyu ya tashi ya je inda sai aure ya ba sabon mijin ta ƙarya yace ai shi dan wannan ya zo ya zai da ita ya ce to shi kenan sannan da zuwa aka suka gaisa sai ya ba su tun da ɗan wanda ne ya ce haba wance ya za ki zo tun da ne kini na kashe wuta ba zai ki dawo ba ta ce wa ta ce ya ce kina da ƴaƴa ba ce kai hankalin ka na ina ba ka ga ƴaƴan ba lokacin da ka buga min wannan abu ƴaƴan Allah ya musu albarka kuma sai shi sabon mijin bai taɓa haihuwa ba kusa Allah da hikimomi sai ga shi ta samu ƙaruwa a wajen tun da ciki ya bayyana sai zama masa rauniya to garzai an yi daga cikin abubuwan da ke kawo matsaloli ko kuma damuwa akwai saurin fushi da riko da wasu mazaje suke yi akwai rashin bada haƙƙin aure wannan duk ai magana kan tsaro akwai kazanta da rashin tsafta da wasu mazaje suke da yanayi na sana'a makoci ne bakanike ne laborari haka nan zai jawo mata ba wanka cikin kazanta cikin wari haka ake ta rayuwa wannan damuwar tana nan a cikin rai kuma tana tattaba damuwa ga mata akwai rashin aminci rashin gaskiya da kuma mummunan zato akwai mummunan kishi na fitar hankali da wasu mazaje suke yi ko shakka babu bai kamata namiji ya zama baya da kishi ba bai kamata mutum ya zama da yusu ba amma bai kamata a wuce gona da kishi ba akwai mutumin da na san cewa idan zai fita da matarsa a mota tana zaune a gaba to dole idan sai yana kallon inda kafafun ba ta da halin kallon gaba ko dama ko hagu sai dai abin nan kamar mai sallah za a basa raka mu zai a kusa ne da ta ka je dama ko hagu ya ke sallo haka ni ma bai cika fita ba sai dare inda zura ranar ta kama a haka wai kada ta kalli kowa kaga irin wannan abu ne wanda yake ya wuce mu mata suna samun damuwa da kunci a dalilin haka akwai rashin girmama ɗan uwa na mata da bakin ta
ɗan uwan mata da bakin ta
dan uwan mata da bakinta yana da kyau a girmama su idan ya zama ba a girmama
uwaye ko kuma dan uwa ko kuma baki dalilin ne mai haifar da damuwa akwai rashin shawara da iyali rashin shawara mafi yawa mazaje suna cewa ai ba a shawara da mata ai wane ya fi shawarar mata ya za ka shawara da mutum wani lokaci a abin da maza a sai ma matan ba za a shawara da su ba me take zo a sai mata a'a tun da dai sai mata za a yi baki kika neman mun kuɗi ba kuma sai abin da na ga dama haka kawai za a sayo a jefa mu wannan abu ne mai haifar da damuwa mai kuma haifar da kunci a rayuwa ta aure akwai abubuwa da dama wanda kila kamata ya yi asake su da kuma ba da misali je ya zuwa gudu kowar majalanta a wajen kawar da damuwa
gudun mawar majalanta a wajen kawar da damuwa ni
wato uba ne kuma miji ɗa ne miji ɗan uwa ne kuma miji aboki ne a ƙasashe irin ƙasar Tanzania
kasashe irin na Tanzania da sauran kasashe waɗanda suka tabirantu da wasu ɗabi'u na Larabawa, za ka ga mata na ce ma mijinta baba, sannan miji yana ce ma matarsa mama. Ba wai mama ta haihuwa ba, amma wacce take yi masa irin aiki wani lokaci na abubuwan da mahaifi ya kan yi, miji yana zama matsayin uba, don haka yakan zauna ya yi ma matarsa faɗa, ya jawo mata wato ya karanta da ita, ya jawo hankalinta, ya lura da ita ga abin da yake daidai. Sannan wani lokaci miji yakan zama ɗa, mata zai ta kalli miji a matsayin ɗanta. Don haka ɗabi'a ta zamani da ta fitar da cewa za ka ji masu soyayya na zamani mace na ce ma mijinta wai bebin ta. To kaga in dai bebin na gaske ne, to zai zama kamar bebin da ake tafe, ana kula da shi, ana mai abinda ya kamata kamar yadda ya kamata a kula da bebin. Hakan nan wani lokaci miji ya zama abokin rayuwa, don haka ake buɗe ciki a nemi shawararsa da mu'amala da shi yadda ya kamata. Miji yana da gagarumar gudunmawa da zai bada a waɗannan matsayi guda huɗu, ko dai a matsayin uba, ko a matsayin na ɗa, ko a matsayi na ɗan uwa, ko kuma a matsayi na aboki. A duk lokacin da yanayi ya zo, to shi ne zai iya ya bada abinda ya kamata miji ya yi. Shin faɗa ya kamata ya yi? Idan faɗa ne kuma yaya ya kamata ya yi? Idan matsayi na ɗa ne, shin kamata yake ya shagwaɓa kamar yadda ɗa yake shagwaɓa a wajen mahaifiyarsa? Idan aboki ne, shin kamata ya yi a tafi bai ɗaya, kada a yi tafiya irin ta da, ga miji gaba ga mata can a baya? In mata huɗu ne, uwar gida ke bi ma miji, sannan ta biyu, sannan ta uku, sannan ta huɗu, an jero. In su biyu ne, ba zai zama su cika faɗa da ka faɗa ba, wai kar ya jawo reni. Wani lokaci dole ne a yi la'akari da cewa miji ɗan uwa ne ko kuma miji aboki ne. Don haka manya-manyan hanyoyi da miji zai iya ya yi amfani da su wajen kawar da damuwa ko kuma rage damuwa, akwai babban abin da uwayenmu da kakanninmu suke yi mana wasiya da shi tun tuni, shi ne haƙuri. Ita kalmar haƙuri daga farkon aure da tsakiyar aure da ƙarshen aure ba za ka samu maganin da ya kai ba. Kai a rayuwa ma gaba ɗaya duk wanda ba yi da haƙuri to ba zai cin ma komai ba. Kuma duk lokacin da ka ga mutum bai samu biyan buƙata ba, to haƙurin bai yi yadda ya kamata ba. Bahaushe ya ce mai haƙuri yana dafa dutse wai hanyar shawo masa. Matarsan da na ba da misalinta wata ta shekara 37 a gidan aure, da ba ta yi haƙurin ba, da ba za ta kawo lokacin da damuwar ta yaye, ta kuma samu albarkar biyayya na uwaye, ta samu ƴaƴa, sannan kuma ga wanda take son Allah ya kawo mata a ƙarshen rayuwa. Saboda haka haƙuri shi ne babban abu. Wannan kuma maza je su yi haƙuri, mata zai haƙuri su san ibada ce suke yi a gidajen mazaje, su kuma san Allah zai ba su lada, zai saka musu na abin da suke fuskanta na wato damuwa a cikin gidajen aure. Abu na biyu, akwai fahimta na halitta ta mace. Miji ba zai ba da gudunmawar yaye damuwa ko kuma rage ta da matarsa ba idan bai fahimci menene ake ce ma mace ba. Ita mace wata halitta ce wadda Allah ya yi ta, za ta yi maka laifi, ta yi maka kuka, ka ba ta hakuri kuma ka daure shi sannan a zauna lafiya. Idan ba kai haka ba kuma ka sa cikin damuwa kuma ƙarshe damuwar za ta dawo maka. Ita mace bata wuce ta yi kwalliya ta gida tsakanin kicin da ɗaki a ce ta yi tsawo. Idan ka wani datti da yana cewa idan ka fahimci mace fiye da haka to ka yi kuskure, ku yi haƙuri ɗan uwa mata. Amma ma'ana halitta ce wadda tana da afifiya, abinda ya kamata a yi mata ba komai ƙarancin shi zai iya zama mata damuwa, musamman daga wanda ya ce yana son ta, musamman daga wanda ya ce zai iya mutuwa saboda ita, musamman daga wanda ya ce in ba ita ba sai rijiya mai kwana ne lokacin da ake zuwa ana hira. To idan aka yi wani abu komai ƙarancin sa zai haɗa mata damuwa. Don haka a fahimci da ya mace, akwai wani program da muka yi a shekarun baya, wasu manyan malamai daga jami'ar Ummul Quran da ke Makka suka zo suka yi a santa for excellence a samaru, muna cikin waɗanda suka halarci wannan taron. Akwai wani malami wanda yake ba da labari dangane da ɗabi'ar halayya ta mata, yake ba da misali ya ce mace idan ta zo maka da matsala abinda ake so ka girmama matsalar, ka tada hankalinka, ka nuna cewa lallai matsala ta faru, lallai dole ne a tashi yaki ya zo. Ya ce kamar mata ce tana da jallabiya, sai jallabiyar ta yage. Idan ta ɗauko ta kawo maka da gida ka san jallabiya ta yage, in ka ce to ba komai a jiya gobe za mu je a sai sabuwa, ya ce wallahi ba ka yi mata yadda ya kamata, kuma ba ka biya mata da tsaka ne, kuma za ka sayo sabuwar da za ta sa ba za ta aje wannan da ta yage ta ke. Amma me za ka yi da gida ka san jallabiya ta yage, a ce ɗin na ne gari subhanallah ya aka yi garin yaya in zaune kake ka tashi mai zo in kusa je ta rike ta a koma ka ce mu je in da kusa shi ke nan kariya, ko ba a gyara jallabiyar ba balle in ka ƙara ta ce to ya kike so mu je wani tele wurin wani tele za a kai wani tele kika yi shi a je a gyara miki jallabiyar ka ɗauke ta ka je ana gyaro jallabiya kai kuma za ka ga abin da gyaran jallabiya zai haifa maka zai za a biya ka ko ba haka ba. An ce mata suna da buhuhuwan alkhairai wanda in kai musu buhu ɗaya sai su maka miliyan, in kai musu buhu ɗaya na shari kuma a kwakwanan da su sai da suke rama. Yana daga cikin hanyoyin magance ko kuma kawar da damuwa ga mata shi ne mutum ya yi iya ƙoƙarin ya fahimci wace ce mata, psychology ɗinta ya gane damuwarta ya take bayyana ta. Idan mutum yana da damuwa in ka nuna ba ruwanka to damuwar zai ta ƙaru psychologically, mutum ya ce maka kai ba na biyu ce nan ina fama da ciwon kai da so a ne yau wata uku ma ko hudu ma ban ciwon kai ba, sai ciwon kan ya ƙaru maimakon ka rage mashi ta hanyar tausaya, ko kuma ta zo maka da kai wai ka ci abokinmu a karatunmu abokiyar karatunmu ta samu matsala a wajen jarabawa, ko kuma ta samu matsala da mijinta sai wannan matsala kike ni kake kawo ni. To duk wannan dai ba magancewa bane ba taimakawa ba. Mu fahimci wata mata da ta kawo koke a wajen Umar dan Khattab Allah ya tsara masa hijira cikin hikima da kawaici, mata kunya ne da su musamman na zamanin da bai ko ne yanzu masu nada. Ta ce ya khalifa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miki kai kuma ya kamata ka kawo sojoji. To kaga ashe ba ka bai mace ka fito kai tsaye ba da rai ta faɗa maka maza, sai dai ke taran about sai taran about kai ya kamata ka yi kokari ka gane me matsalar matarka ya take shiga damuwa, dan kai kokarin magance mata. yana daga cikin abubuwan da ake amfani da su domin yare damuwa gudunmuwar maza wajen rage damuwa ga mazaje. Mutum kar ya taɓa yarda ya shiga cikin abin da matarsa za ta zarge shi. Da yawa maza suna ganin sun fi malamai ne a anguwa, ba su ne limamai, wurin su ba ake fatawa ba da malamai ne. Amma yanzu nan wata za ta buro malam yana da fatawa, mana mu ma da kanmu da muke da haɗa shi muna cin yadda mata ke yawan kira. Amma malam kafin amsawa nan da take yi akwai wani ɗan ƙurji a cikin su mutanen gida duk saboda ɗabi'a ce ta mata. To amma duk da malam yana ƙoƙarin kauce ma duk wani abu da ya sa zargi, mu sani cewa duk imaninka ba ka kai annabi Muhammad ba. Mun je da ya guje ma zargi ala rizqikuma inna asfiya, kowa ya san yadda wannan labari ne. Yana daga cikin abin da a gurguje mazaje za su yi amfani da ni wajen magance damuwa a ba mace a yalwata mata a wadatar da ita gwargwadon abin da Allah ya ba mu, a kuma ƙarfafa ta wajen samun na kanta wajen yin sana'a. Ita rayuwar nan fa ba ta yiwuwa wato ta yi kyau ta yi daɗi idan ta auro da sauyin hannu. Ana ba da labari Abubakar ibn Abi Shayba a cikin littafin sa Musannaf ya ce lokacin da Allah ya sauko da annabi Adam alayhi salam daga aljanna zuwa duniya da shi da matarsa sun bace ba su ga juna ba, daga ƙarshe da suka ga juna ya ce ma matarsa, zauna nan zan je wajen neman zinare da azurfa domin innal hayata la tasbihu illa biha. Zinare da azurfa, naira da dala da pounds, sabe dole ne sai da su rayuwa za ta yi. Don haka ba daidai bane namiji ya yi kwance ya ce shi bai samu ba, kuma ya ce kuma zai umarni a yi masa da'a, kuma ya ce shi ne mai gida. Ai, kana zama mai gida ne ƙawaman nan sai gidan ka yi hidima. Don haka a yi ƙoƙari wajen wato bin wannan da a rage damuwa, kula da iyali da ɗebe musu cewa damuwa da damuwarsu. Bayani ya gabata, godiya da yabo ga dukkan hidima da kyautatawa. Rashin gori mazaje da yawa suna ɓata sadakarsu da abin da suke mamatan da gori. Da abu ya faru jiya nan bana kai buhun masara a gidan wajen baban ku, kuma ko gaban kowa ni fa na canza mata kayan ɗaki. Duk abin da za ka yi ma mace, to ka sani kana yi ne a kan ibada, kuma wannan abin da kai mata ba zai sa ta kasa saba maka ba nan azizanci, ba zai sa ka ce wai ka ji ta kara ba ta tsallake ba, musamman balle har inda wata ba ita kaɗai ba ce. Ko mutumin da ya taɓa kai matarka ya kai ta Makka, ya sai mata gida, ya sai mata mota, ya mata duk hidima, ya tsara aure, aka dai ana dai haƙuri haka nan haka nan, rannan ta matsala ta faru ta ce inda motar ka ungo mu kullum ka kana ka kama ka bani motar ka sai mun gida ka cuce ni ka sa dace ku kaga bai da za a yi kirki dan wannan. Akwai wani mutum, wani professor da ya zo wajen mahaifin mu shekaru bayan Allah ya kan shi da rahama, ya ce mallam ina son zan aure amma ni ba na son matata ta shiga damuwa. Mun rayu rayuwa mai kyau da girmama uwar gida ta, ba laifi tana da kirki amma kawai saboda sunna da kuma wato to zai aure. Ya ce amma shi ne ta shiga damuwa. Hana ya ce abu ɗaya ne za ka yi, in dai baka su shiga damuwa to azar akwai zan faɗa maka abin da kika yi shi da za ka damu ba. Ya ce mene ne yake ka fasa a wannan, amma in dai za ka yi a gurguje girmama tsakanin mazaje su girmama matansu, kada a maida su bayi suna da girma, a ba da uzuri a lokacin da suka yi abu na kuskure. Idan za a yi gyara a yi cikin nasiha da hikima. Mace ta yi shekara goma tana maka abinci kullum kana ci, a yau ta yi maka bishiyar ya yi yawa, ka kira ta ka ci mata mutunci, wannan ba daidai ba ne. Amma ka kira ta ka zauna da ita ka ci abincin nan tun da kike kirki bai taɓa daɗi ba irin yau, sai ta ji murna ta ce ka amma dai abin kaɗan da dai za ki ɗan kula kamar kishin na ya dan soye yawa amma ba komi in Allah ya so gobe zai ga gyara amma ka ci mata mutunci to gobe da gangan sai ka ji kishin ya dena da san mai da aiki yana daga cikin hanyoyin kawar da damuwa ga ɗan uwa mata umurnin su da ibada ka tashi kai sanda ka umurnin su sun wasu yi wa amur ahlaka bi salati wa sabir alaiha zanan aluka rizqan nahnu nazuku samun ta aure kullum ya ake a samun ta aure dan an shekara 50 ana aure ba inda bane a ce ma mata ana son ta wani na ce haba ka ce ma matar ka ina son ta to wani so kuma shekarar mu kaza yake ai obviously ka san ana yi amma gada yau kun shekara 20 ce mata kana son ta yi mata kalamai waɗanda ke jan hankali za su zama damuwa ta kawar mata daga cikin zuciya yana daga cikin abu a ƙarshe abubuwa wato idan rai ya bashi kada hankali ya gushe wasu idan aka masu kuskure guda ɗaya shi ke nan duk alkhairin da aka masa a bayan ya rubuta mace ta yi laifi ɗaya yadda kasan ta yi shirka rubutau mai wuce aikin alkhairi wani mai hikima yana cewa wa idan habibu a sabi zambin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shirki masoyinka in yai maka laifi ɗaya kamata ya zama mai adalci kafin yai maka laifi ɗaya ya yi maka aikin alkhairi dubu a baya to aikin alkhairin nan dubu da ya yi a baya su zo su yi bene shi su zo su cece shi ka san kuskure ba halinsa ba ne don haka bai ma kamata ka kai masa wato faɗa ba ko kuma ka zarge shi ka yafe masa domin ba halinsa ba ne a ƙarshe yawaita addu'a ya juya manta kuskure da rashin riko yawaita ziyarar layi da yawaita addu'a abu umar al-bayyidi hadisin sa ya karantar da mu yana ya shiga da mu a rayuwa bashi kuma ya masa yawa ya fito daga gida ya rasa ina zashi ya tafi masallaci ya je zauna da Allah ya yarda da shi kuma ya so ya kama masa da waraka sai Allah ya kaddara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je masallaci yace masa abu umar me kake a masallaci ba lokacin sallah ba yace ya rasulullah damuwa ce ta yi mun yawa sannan bashi ya mun kafi ya ce ba na karantar da kai addu'a ba wanda idan ka rike ta Allah zai yaye maka damuwar ka ya kuma biya maka bashin ka Manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta maka addu'ar mun santa muna yi ko yaushe a cikin azkarin mu mu yawaita da Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hasad har ya zuwa ƙarshe addu'a ce mai matuƙar muhimmanci a ƙarshe dan uwa ina kammalawa da cewa ita damuwa ba yakan yiwu a cire ta gaba ɗaya ba domin kai da kanka kana tashi da damuwa ba ka san dalili ba amma mazaje suna da gudunmawa mai girma wajen cire damuwa ga waɗanda aka danka musu a hannun a matsayin amana sun ɗauko su daga gari mai nisa sun zo da su sun a wani gari sun zama baki su ne kuma suke da nauyin kula da su saboda haka su yi ƙoƙari iya abin da suke iya su ji tsoron Allah wajen fitar da su daga cikin damuwa hadisin da na karanta a farko shi zan ƙara nan na gawa a ƙarshe wanda yake bayani dangane da abin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a lokacin hutuba ta bankwana ku ji tsoron Allah ga alƙamarin mata Manzo sallallahu alaihi wasallam yana bankwana da mu amma yana kiran mu da mu ji tsoron Allah dangane da mata bai ce ku ji tsoron Allah dangane da alƙamarin maza ba mata dai ku kula da su kamar bayi ne a hannunku ku ba su haƙƙinsu ku yaye musu damuwa ku kuma yin ƙoƙarin rayuwa da su rayuwa mai kyau ku kuma sani cewa lallai Allah zai tambaye ku dangane da abin da ya dora na amana na kula da iyalinku a kula da alƙiyama Allah ka ba mu ikon rage damuwa a gidajenmu ko kuma yaye ta da baki ɗaya Allah ka ba mu ikon haƙuri na ibada aure ibada ne mu kuma ci gaba da yin ibada ita ibada ana yin ta ko da rai yana cikin farin ciki ko kuma cikin baƙin ciki ana sallah ana azumi ana zakka ana hajji duka ko da walwala ko kuma da kunci shi ma aure ana yin ta ne dan bauta. In ba dan ana dan bauta ba, wallahi wasu mata da yawa da sun zaɓi su zauna hakan nan ba tare da mazaje ba. Kuma mazajen in ba dan ibada ba, waɗanda su ma Allah ya jarraba su ma da sun nemi mafita. Amma dukkan mu ne a wurin juna. Namiji ba zai iya ba sai da mace, mace kuma ba za ta iya ba sai da namiji. Haka Allah ya halicce mu ne a wurin da juna, mu kuma yi ƙoƙarin samun lada na zamantakewar da Allah ya ba mu, domin tada zuriya mai albarka wadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da ita a gobe da kiyama. Zan ta kai ta a gurguje a nan domin lokaci da fatar abin da na faɗi na daidai. Allah ya ba mu ikon amfani da shi, ya ba mu lada da mafita, kuma kuskure Allah ya yafe ya shafe shi da cikin zukata. Allah ya ƙara ma wannan cibiya albarka, jagoran wannan tafiya Allah ya ƙara ƙarfafa shi domin ci gaba da ƙara mana waɗannan taruka masu albarka. Yan uwa da muka haɗa a nan gabaki ɗaya da shugaban zama da waɗanda ke ɗauka suna watsa a duniya, Allah ya haɗa mu gidan aljanna tare da khatamun nabiyyi wa imamul mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Akwai bukatar tsanin biki ke fahimci halayyar ya mace,
kuma ya rika girmama bukatarta, kuma ya kokarin ya gane yadda mace ke shiga cikin damuwa, kuma ya kokarin kaucewa abubuwan da za su zai sa matar su zage shi, kuma akwai bukatar ya rika yalwatawa ga matar da iyalan gaba daya, kuma ya nisanci yin goyi don ya kyautata musu ga zatin su ko kuma yan uwansu, kuma a kowane lokaci ya rika girmama ra'ayoyinsu, kuma ya rika ba su uzuri a lokacin da suka yi wani abu wanda yake gani ba daidai ba, sa'annan kuma ya rika jawo su jiki wajen ta hanyar yin masu umarni na aikata wani aikin bauta, sa'annan ya samu ya rika sabunta soyayya na aure, sa'annan kar ya manta in rai ya ɓaci kada hankali ya fushi, sa'annan kuma akwai a ƙarshe malamin magana akan buƙatar yawaita addu'a a game da zaman aure din. Daga cikin gaskiya abinda mazaje suke da matsala ba kaɗan ba shi ne ba su cika sabunta soyayyarsu ba. Na taɓa cewa wasu mata a wani aji, kila ba in faɗi irin haka ba ina so a bani amsa ba ne, kuma mazan kuma ba ina so ku bani amsa ba ne, amma kowanne daga cikinmu ya iya tuna kalmarsa ta ƙarshe wanda shekara ne bayan sun yi aure ya kalli matarsa yake ina son ki, ko kuma matar ta kalli mijinta ta ce ina son ka, dan abin nan da saboda kai lokacin da kake neman auren sa dan duk dan kyautan duk ka jawo hankalinka yaushe rabanka da kai wannan yamace tana komin kuɗinta tana son ka bata wani abu a matsayin ta na miji da komin kankanin ka tana girmama shi yaushe rabanka da kai wannan, ɗa namiji yana son yamace ta girmama ra'ayinsa ta ce masa ai dai abinda ka ce shi wannan idan ta ce mashi sai abinda ka ce ko da kina da ra'ayin ki ya bi naki to ya ka sau, amma a ja ta ja kai ka ja to in aka ja ɗin ba za a bane Allah shi ke wannan a takaice abinda zan faɗi kenan bayan abinda na faɗi a game da abinda malamin ya faɗi. A yanzu mutum da ni zan ba dama kafin tambayar da aka fito kafin ya ɗan ƙara mana albarka a cikin bayani shi ne akan mutane mana sarun sumila ana bukata ai ana amfana da tarihinka ko ba haka ba yawa.
Muyi kokari da masu sauraro da masu lecture din da masu shiryawa zama tara da rai an zo a fara da wani kuje makalma babu lokaci babu lokaci domin misali mutum shi musamman wanda zai zarsa ka je ka yi rubutu ka fata da rai ka yi bincike a zo da ka ce saboda mun shi ne lokaci sai maka babu lokaci ba kun ka yi awa da ya ce mun shi karatu aka baka ko rabin abin da ka baka lokacin ka da kwakwalwanka ka yi maka abin nan ba to kamar akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu duba saboda haka yau an fara an samu jinkiri ko kun yi kokari mu yi haƙuri da wani abu na babu lokaci duk lokacin da aka lebe mu sai ba a bari a tare ta in an mun fasa yi mun fara da wani kuma wannan yana da alaƙa da ko masu sauraron da kuke zuwa din da kuma wanda ake shiryawa saboda haka shawara na ya kamata ko karfe kara da rabi kowa na zaune a fara domin guje ma yanke masu ababu wato fa'idoji ne za su samu mu ka bari aka gama abubuwan da aka rubu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Jazakum Allah khair. To akar makalla da akwai wasu tambayoyin da ba zan yi waɗannan ba saboda tambayar na yadda damuwa ce ta zuciya amma kamar a zahiri ya kauce ma tambayar a darasin ka amma a bayar amsa yana da amfani za a kawo saboda haka tunda kwara biyu ne ga su yana neman alfarmakin karanta ma'ana ka karanta ka amsa ni ne shugaba amma ina roƙon ma jama'a haka ne ko malamin ya matsayin auren dole a addinin musulunci ya halasta ko kuma bai halasta ba
bai dace ba, ba daidai ba ne, domin shi ne babban dalilin da ya kan kawo matsala a gidajen aure. Kuma dukkan abin da mutum baya so zai wuya ya zauna cikin walwala ko kuma ya da a koyar da ba. Kuma shi ne hikimar shari'a da aka ce a tambayi yarinya al-zikru tusta'zan wa idnuha fi ma tuha, ita budurwa ana neman ana wato neman yarda, ana tambayar ta wa kike so. Idan aka ce mata za mu aura miki wani sai ta yi shiru, hadisi ya nuna cewa amincewarta da yarda da shi ya nuna shiru. Shirin nan da ta yi ta yi fita a nan, ita kuma wadda take bazaura ana neman ta ba da izini cewa su sa a matasa. Duk da yake malamai suna ta tafiya a wajen fassara shiru ɗin, idan ta yi shiru, in ta ce a ba ta so, in ta yi shiru ko kuma ta yi kuka, su malamai na ji daga bakin malamai a zaure ni dai na bibiyar abu har yanzu ban kai ta gani shi rubuce ba, ban san idan zai da wasu malam sun gani. An ce idan ta yi shiru to tana so, in ta ce a ta yi magana to ba ta so, idan kuma ta karkace da dariya to kada a yi, mana ta rena kuran wannan kamar ta za a haɗa da wani dariya da ta zai gina. Idan kuma ta yi hawaye aka ce a ta hannu a ce da shiru share hawaye, idan hawaye da sanyi to kukan daɗi ne, idan hawaye da zafi kukan damuwa ne. Wannan dai kana ce shi a bakin malamai wala Allah ya zama tajriba ta yau da kullum, wala Allah kuma ya zama abinda an riga an gane na fahimtar tabi'a. Amma hakikanin gaskiya bai dace ba, musulunci bai ba da damar uba ya tilasta ma ƴarsa auren da ba ta so. Haƙƙi na yarda na aure yana hannun ɗa mace, hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna wadda ta kawo shakawa ubanta da ya tilasta mata ta aure. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna tana da damar kar ta yarda da auren, kuma magana ta ce a bari. Amma dai daga baya ta ce ta yarda za ta bi abinda babanta ya uwayenta suka zaɓa mata. Amma tana so ne mata a duniya su sani cewa suna da ƴanci na su zaɓi mijinsu, kuma babu wato dalilin da za a tilasta musu auren wanda ba sa so. Abinda yake da matuƙar damuwa a nan shi ne da ake cewa uwaye ba za su sanya ƴaƴansu a kunshi ba. Wannan ina ganin ya zama abin 1999 sai fa wanda Allah ya tsani uwayen da. Amma yanzu da ido ya buɗe, ido a kwabo, in dai mutum yana da abin da yake murzawa za a ce yarinya abin nan marar mutunci, marar tarbiyya, marar kunya, arziki ya zo mana mace da baki, to ita kuma ba ta so, su kuma suna ganin mai hali ne. Don haka cewa kafa hujja da cewa wai uwaye ba za su iya sanya ƴarsu cikin damuwa ba, don haka ba damuwa a yi tijirari, kusan gaskiya ya kau a yanzu, ya kau. Duk da yake har yanzu a kotu alƙalai suna jibin wannan abin da ya tijirari shi yasa na fara da shi. Amma dai ba daidai ba ne a wurin dole ba daidai ba ne, a bi hanyoyi na hikimomi, ba a saɓa ma uwayen ba, a yi magana da magabata, su ma suna da magabatan su, duk kuma a nannansu a lallashe su don kada ya zama rantsi ya ɓaci. Ba wai ana ƙin yi masa biyayya ba ne, amma ba a son a shiga cikin abin da zai kawo tashin hankali ko kuma fitina. Hausawa suke cewa wai da muguwar rawa gwamnatin shi, Allah ya sa mu dace.
Ba zan ƙara bayani a kai ba, amma abin da kamar ya yi malam, haƙƙin iyaye ne ko haƙƙin miji ne yi ma mata kayan ɗaki idan za a yi aure?
Haƙƙin
iyaye ne ko haƙƙin miji yi
ma mata kayan ɗaki idan za a yi aure. Lokacin da ka je neman aure sai ka nema a ba matan nan, ko cewa aka yi ka kawo rigar da za ta sa ta zo gidanka, kai dai mata ka nema kuma mata aka ba ka, da aka zo ɗaura aure ai ya aka ba ka ba kayan ɗaki. Gaskiya a shari'ance, a shari'ance abu ne wanda ya kamata a giga shi da mahanga kamar guda biyu. Mahanga ta farko a iya fahimta ta, ina son malam ya ƙara sharhi da bayani a kai. Mahanga ta farko shi ne shi miji, shi Allah ya ɗora ma haƙƙin gyaran inda zai sauke matar. Masauki wajibi ne ka bi shi. Masauki baya zama masauki idan kawai kango ne. Akwai buƙatar gado na kwanciya, akwai buƙatar abubuwa na da ake amfani da su a gida. Shi ya sa ga a wasu ƙasashen galibi mata kurin ake kawowa gidan ma mafushi ne ga gida. Saboda haka ba za a ce haƙƙi ne wajibi ga uwaye su yi ma 'yarsu kayan ɗaki wanda in ba su yi ba zai zama aibi da za a aibata su, ko kuma ba su cika haƙƙin alƙawari da suka ce za su ba da ƙara ba. Amma idan aka duba kuma ta wani gefe za a ga cewa shi kuma miji al'adu sun bambanta, al'adu sun bambanta a wurare. Akan karɓi dukiyar aure a hannunsa. Wasu wurare na an faɗa maka dukiyar auren za ka yi mamaki. Wannan dukiyar auren za ka rasa menene mubarrinta idan ba a kawo shi shigo kayan ɗaki ba. Domin ya fita wajen da ɗaki. Tun da an muka yadda da al'adar a karɓi dukiyar aure bayan sadaki, da al'adar ya kashe 100,500 ko miliyan ɗaya wajen yi mata kaya na sutura, to menene zai hana mu yadda da al'adar shi kuma uba ko kuma dangi su yi mata kaya su kawo? Duka dai al'ada ce cuɗe ni in cuɗe ka. In za a tsaya a yi abu na tsakani da Allah a ce kawai sadaki shi ne aka sani a aure, to bai kamata kuma a saurari wani abu na kayan ɗaki ba, sai da kyauta ta. To amma galibi mafi yawan mu a nan ƙasar muka rinsa ido mu kalli gefe sai mu kalli gefe ba. Kamar ko yadda a Ramadan na sha bata, sai mutum ya zo ya ce sallar tarawih ne raka'a 11 ce, manzo bai taɓa ƙara ba a sama ta zai. Kuma sai mutum mashi to mun ne sallar raka'a 11. Amma ka yi su yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi din mu gani. Domin shi idan yana raka'a zai iya ya tsaya a raka'a ɗaya ya karanta Fatiha da Baqara da Ali Imran da Nisa'i duka. Kaga lokacin da in an sai kana da dukkan bayan ka tafi kana nan ko ba ta. Ma'ana kyautatawa a yi la'akari da masallata, a yi la'akari da kuma watan na romo ne na ibada, a kuma yi shawara za mu yi kaza. Maimakon a rika cewa raka'a 11 ne ana yi bayan Fatiha thumma nazar Allahu akbar thumma abasa wa basar Allahu akbar thumma adbara wa stakbar, akwai masallatan da ake haka. Wai sai a raka'a 11 an gama. To kuma idan muka zo wajen abubuwa na al'ada, yana da kyau mu tsaya mu karanci al'adun mu. A kasar Misra na san wani dan uwa da yake da aure a ciki, akwai wata haduwa da suke ce ma za a haɗu da shi da waɗanda suka roƙo shi ɗan uwansa ko abokai, sannan ita matar da ɗan uwansa za a haɗu a ba shi damar da gabatar ta cire buƙaci. To kafin a yi wannan akwai sarƙa ta zinari wadda sai ya gabatar da ita. Shi dai wannan da nake magana ya ce sarƙa ta zinari ta wajen miliyan 1,200,000. To kaga bayan sauran hidimomi yanzu nan idan aka ce kafin ka zo ka gaita da yarinya za ku yi aure sai ka sai sarƙa zinari, ai za ka ce wani sharri na fata ne ko ka fata ita da hausa wani ke cewa. to ni dai iya abin da nake so bayyana idan aka magana akan wajibi ko halalci abu ne wanda ni ina takatsantsan akan sa kace abu wajibi ne ko kuma kace abu halal ne ko kuma kace ka haramta abu yana da wuya in ba akwai nan amma al'adu a cikin aure waɗanda muka yadda da su muna tafiya da su a kowane ɓarin kowa na da wanda yake kuma tafiya ta yi tafiya har ya zama kamar hari amma inda za a tsaya a ga gashi kadai ni da zai ga to kila sai mu zo muna maganar shin daidai wajibi ne shin yin kayan ɗaki wajibi ne da kuma mai miji ya ce ya ɗauke ma uwaye wasu uwayen za su dage ba su ba domin zai haifar da goyi a kwana a tashi sannan in auren ya ragu iyaka koro ta zai waje ya kulle koma akwai wata hikima ta wajen fasar kayan idan aure ya ragu kafin a fashe kaya za a ga idan da alkhairin a koma an koma amma in ya zo ba wannan kayan ba na ta bane kila daga ita zai yadda kanta an koro ta shi kenan magana ta kayan da su da haka ni ba zan ce haƙƙi ba ne a ina fahimta ba ba kuma zan ce ba daidai ba ne amma yadda muka yarda da a yi daidai da zuciyar aure ne da aka yi da al'adun wurare ko a nan ƙasar abinda yake a tabbatar da abinda yake a Maiduguri abinda yake a Maiduguri wani lokaci daban da abinda yake a Kano abinda yake zai yi ƙoƙarin sauƙaƙa auren mu kuma yi ƙoƙarin guje ma abinda zai kawo wahalarwa wanda zai karfafa masifa a cikin aure ga muna tare da Jamilu ya kamata ya ƙara ta abinci a kan
kamar da matsaloli guda biyu na farko matsalar ijma akwai malikiya da kuma hanafiya dukansu guda biyu suna ganin uba da kaka za su iya yi wa yarinyar su auren dole za su iya takura mata ta auren da ba ta so kamar da shi sarrafi ya faɗa a cikin littafinsa al-mabsut ya ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibnu hasumatuwa to yana nuna cewa kenan ba a lura da yardanta saboda haka shi yasa kamar yadda ya faɗa a littafin al-mabsut ya ce yajuzu tazwijuha wa hiya saqita kama yajuzu tazwijuha wa hiya saqita tunda aka ce in shi ma za a iya aurenta to wannan yana nuna cewa za a iya aurenta ita ma ko da ba ta so saboda haka malikiya da hanafiya sai suka tafi akan cewa kaka zai iya auren da uba da kaka za su iya auren da budurwa ko da ba ta so sannan kuma idan fikin wawa ce ita ma ya karama ba ta balaga ba ita ma za a iya mata auren dole amma yana daga cikin ƙa'idoji waɗanda aka san su a shari'a shine ƙa'idar al-hukmu yajuru ma in lam yuwtu da adama duk abu in duk lokacin da kuma ɗaya ƙa'idar a layin karo tagayyurul ahkam bi tagayyurul zamani wal makan duk lokacin da zamani ya canza ko lokaci ya canza to wasu hukuncin suna canza wannan kuma yana da misalai da yawa a shari'a Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halatta tsar rahumi amma da sayyidina Uthman yazo ya halatta tsar rahumi saboda haka a yanzu yanayin yaran da ake haifa gaskiya kuskure ne auren da su ba ta so saboda fitinin da za su faru shi kanshi uba zai gwammace cewa da ya auren ba saboda haka duk da nasi ya halatta a baya ta yadda za a iya istinbati a wancan hadisi na Ibnu Hasumatuwa yanayin canzawar zamani gaskiyar lamari zai zama da auren dole cewa haramun ne saboda akwai wanda babanta ya so ya wacce babanta ya so ya ba shi wanda ba ta so ta ce in dai ya aure ta za ta kashe shi shi saurayi da kanshi yake ya haƙura ta kuma an ce dole za a ba shi magana ta biyu da malam ya amsa gaskiya magana ce wacce mai mahimmanci ce mutane da yawa sukan faɗa abubuwa haka kamar yadda malam Sa'ad ya faɗa ana lura da al'ada akwai hukunce-hukunce na musulunci da yawa da ya rataya su da al'ada kuma ita al'ada tana daga cikin ƙa'idoji guda biyar waɗanda gaba ɗaya hukunce-hukuncen musulunci suke koma zuwa gare su akwai ka'idar al'adatu muhakkama wacce yawancin hukunce-hukuncen musulunci da yawa an gina su akan haka ne wajen nafaka Allah ya gina shi akan al'ada lokacin da yin bibin tushen fice da mutafice da annabi sallallahu alaihi wasallam ta marowanci ne ya ce mata kuzi ma ya fi ki wala dake bil ma'ruf kaga ya danganta abin da al'ada haka nan mut'ad da ake ba wacce aka saka shi ma Allah ya danganta shi da al'ada la junaha alaikum in allaftum nisaa ma lam tafassuhunna aw tafridu lahunna fariida sai Allah ya ce famattibuhunna ala al-musi qadaruhu ala al-muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf kaga ma'anar al-ma'ruf shi ne al'ada a wajen cewa ma an danganta shi da al'ada liyunfiq du sa'atin min sa'ati saboda haka al'ada ana lura da ita a suratul nisaa Allah ya ce wal muhsanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum sai ce kitaballahi alaykum sai ce wa uhiyya lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafirina sai ce fa mastamta'tum bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna fariida wa la junaha alaykum fima taradaytum min ba'di al-fariida ina fatan mun gane kaga ayat ta gaba wanda Allah ya ka al-ma'ruf saboda kaga anan gurin yace wa la junaha alaykum fima taradaytum min ba'di al-fariida Allah yake abinda kuka yarje dani a tsakanin saboda kaga nan ma ya danganta abin yi zuwa ga al'ada saboda ka in ya zama to al'ada gari kayan daki iyaye ne suke ba wani abu da zai yi rushewa ina tsira zuwa sarkin Kano a Muhammadu Sulusi na biyu akwai dokokin da ya so ya saka na aure saboda haka ya tattara mu muka zauna akwai ranar da muka yi zaman awa 10 akwai ranar da muka yi zaman awa 8 daga cikin abubuwan da ya faɗa wanda muka rusa su a tattara gurin muka kuma yi alƙawari da ya fito da su za su hudu ba a mun bari ka ali wanda ya sa aka janye daga ya janye daga ba kuma aka sauke shi shine da ya so ya saka a daftari cewa bi halatta ka hada mata biyu a gida ɗaya ba saboda haka da ya faɗi wannan magana ta sabawa nan sai ya daga hannu saboda haka sai ya daga hannu sai ya ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kafa hujja nan sallallahu ko ce da kafaranta sai ya ce mata kana yawan maimaita ka'ida al-hukmu yajuru ma la yajuru wa hada wani kana yawan maimaita ta a magana sai ya ce yanzu a zamanin nan matan da suke yawa babu su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dace saboda haka in kace kowa in zai aure sai ya raba gida dace to wannan yana daga cikin dalilan da zai sa mata da yawa ba su samu ci ba dace saboda haka wannan bai ba yazo ya kawo mana kashin cewa ba dole bane mace ce wa mijinta aiki a gida saboda haka shi ma wannan an sa shi a daftari a lullube shi shi ma muka rusa wannan kaida dukkan mata fito wajen mutane muka ce mata yanzu ya zai yi da nana Fatima da ta je wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce aikin gida ya mata yawa ya ba ta subhanallah su 33 alhamdulillah su 33 wallahu akbar su 33 ya za a Sheikh Professor Ahmad Murtaza ya daga hannu ya ce ya za ka yi ma da matar Zubairu wacce ita take shayan mai da doki ba ma shi kada take wa hidima ba har jokin shi ma shi ita take wa hidima so akwai abubuwan da gaskiya ake faɗa game da haƙƙoƙin mata waɗanda wasu daga ciki gaskiya karancin karatu ne daga cikin dokokin da muka rusa a gurguje shine akwai dokar cewa bai halatta ka aurar da ƴarka ba sai ta kai shekara 17 shi ma malaman da ya tara duk sun rubuta wannan a daftari an kira ana na ƙasa wasu suka yi zafi sau da aka niyyar daga hannu na ce to ni duka alamomin balaga guda 5 da musulunci ya faɗa a ina aka samu shekara 17 saboda haka sai ya waiga wajen na ce ni abinda na sani alamomin balagan mace 5 ne ba shekara 17 a ciki akwai ne 15 sai ya waiga wajen waɗanda suka tattara dokokin manyan malamai ya ce ina aka samu aka ɗan koma tattar aka bubbuda ba a samu ba so a takaice dai duk wasu abubuwan da ake faɗa game da haƙƙoƙin mata wasu gaskiya babu su kawai magana ce saboda haka da ayyukan gida da laifi duk abin da al'ada ta tabbatar ana yi ba abin da zai hana masu haƙƙin mata suna yawan faɗa maganar aikin gida kuma da ƙarya ne ya za ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake zuwa ya ce da tunana in sha haƙƙin da kunshai kuna da abinci da ranci kwata na ba zai tambaye su da masu aiki dokokin suna da yawa suna da yawa da aka tattauna so dai a takaice gaskiyar lamari al'ada tana da tasiri sannan kuma ina yawan faɗa alamomin tashin alkiyama sun fara zuwa na maganar yawan mata ina yawan maimaitawa in na samu mutumin kiski wanda zai abu yata ko ƴar uwata zai iya mata rabin abin da take bukata wallahi zan bar shi in ka wanda yana kai da su ya za ku wanda yake da ƴaƴa goma mata tara na miji ɗaya to ya za ka yi da su da nake ba wani labari yace shi ma ƴaƴan shi tara mata na miji ɗaya to ya za ka yi da su saboda haka a takaice idan kika ce dole miji sai ya yi kayan ɗaki ke ba za ki ba dama dai ba da shi kamar yadda malam ya faɗa sai ya ban miki da ita sai ya barki da ita ba ki san yara ki ba so dai a takaice gaskiyar lamari al'ada tana da tasiri kuma nasoshin da za ka iya kawo misali suna da yawa amma lokaci ba zai ba da dama ba saboda haka abubuwa da yawa yana da kyau mu fahimci cewa musulunci ya basu yanayin al'ada musamman lamarin da yake da alaka da aure raba kwana da abubuwa da yawa na aure duk musulunci ya basu aure kawai yadda al'ada ta hukunta da yadda mutane suka hukunta da shi ake amfani Allah ya ba mu da shi.
Akwai bukatar musamman akan magana ta biyu shi ne kada mu matsa wa kanmu a kan sai mun yi abu kaza a kan al'amarin aure amai ta ko ki ce sai kin sai da mota za ki kai yanki sai da bansuwa don ina na kawo misali ne kawai ku sauƙaƙa wa kanku ya to ai ma ma wannan ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina tambayar malamai zai kai Fatima da yake mijinta haka kawai ita kadi da ita da rigar ta ne ma ku kana mai ita ta rigar ta kawai da dan jakanta bai hada ta da wani abu ba ya hada ta da wani abu ka zauna tare da ƴanka ba a ce maka dole sai ka yi kaza da kaza da kaza da kaza ba kawai sai ta ɗan 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 kwalin ta je gida malam da ta sa ya yi magana wani sirri daga ciki yau idan aka kai ba kayan shi ya yi komai kawai koro ta zai yi ɗan jiran nan da za a yi da sauransu ba za a samu wannan ɗan kwamba wanda zai yi zafi na cewa an kwashi wani abu daga gidansa amma in akwai waɗannan abubuwa yana amfani Allah ya sa mu dace kun ga fagen malamai ne kun ga da mun da ku duk muna ne mun kawo ƙarshen wannan gaba zan mai da abin magana zuwa ga shugaba mai gudanar da wannan tsari ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ku kare mun Allah ya saka da kai kuma mun gode da haɗa kai kamar yadda malam Salihu ya faɗa ayi kokari gobe a zo da wuri gobe muna da faifofi guda uku akwai faifa ta farko ita ce zamantakewar aure a gidan magabata wanda faifar ta zama ta tattauna tun daga yadda Alhaji Sultan ya zauna da matarsa da kuma yadda wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai suke zamantakewar aure insha Allah karfe 9:30 ayi kokari karfe 9 ya zama su an zo nan muna da faifa ta biyu wannan faifar da Kabir Abubakar Asgar shine zai gabatar da ita muna da faifa ta biyu wacce ita kuma za ta fara a karfe 11 wacce Sheikh Malam Abubakar Lawal Sayo zai zo daga birnin Kano zai gabatar da ita wacce ita kuma ta kunshi manufofin tsara aure da kuma yadda ake zama da kishiya insha Allah ita ce faifar da za mu daga karfe 11 zuwa karfe 1 na rana insha Allah sai kuma karfe 2 shine za a yi faifa ta karshe wacce ita kuma ta kunshi manyan matsalolin aure guda 30 da yadda za a magance su a musulunci insha Allah ta'ala ita ce faifa ta karshe daga nan muna yin sallar lahar za mu raba certificate kowa ya tafi insha Allah. Saboda haka muna godiya da wannan haɗin kai da aka bamu. Akwai wasu da suka tambayi littattafanmu da muka wallafa, wannan ya sa muka wacce tsawai muka ajiye su a waje, akwai wanda suka ce a zo musu da shi, to dan haka muka ajiye su a waje, gobe ma insha Allah ta'ala za a zo da su. Allah ya bamu dacewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wanda ba ta hanci wannan ba zo da Allah ta amsa. Wanda ba ta amsa ba.
Allah ya kula. Allah ya kula.